بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar Laraba mun shiga daren Alhamis wanda shine daren 24 ga watan Jumadal Akhira shekara ta 1446 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 25 ga watan December 2024 daga wannan masallaci na dandali wato Masjid Umar ibn al-Khattab dake nan tudun wadan zaria a Nigeria a inda muke karatu a cikin tafsirin juzu'a amma wannan shine darasi na hudu insha Allah a cikin tafsirin suratul balad ko zamu tashi daga fadin Allah madaukakin sarki alam naj'al lahu aynay Allah rama mala nura zai karanta mana wadannan ayoyi masu albarka wata kila har zuwa fadin Allah فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة بسم الله الرحمن
الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همه ونفسه ورأسه
ألم نجعل
له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقد عمى العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا
hasbuk na'am Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa alam naj'al lahu aynayn shin ba mu sanya masa idanu biyu ba walisanan kuma muka sanya masa harshe wa shafatayn kuma muka sanya masa labba guda biyu wa hadaynahu kuma muka bayyana masa annajdai hanyoyi guda biyu Allah ya ce falaqata hamal aqaba sai bai ketare hanya mai wahala ba ko kuma a fasara a ce falaqata hamal aqaba yo me ya hana ya ketare hanya mai wahala zamu lumuji karin haske akan wannan wama adraka mal aqaba ubangiji ya ce me kuma ya sanar sheka abinda ake ce ma hanya mai wahala fakku raqaba in tawiya aw it'amu ko kuma ciyarwa fi yawmin a wata rana zi masghaba ma abociyar yunwa yatiman za maqra ciyar da wato maraya ma abocin kusanci aw miskinan ko ciyar da talaka za matraba ma'abucin kuncin rayuwa idan za a iya tunawa a darasin da muka yi a baya mun tattauna gurgudan hali akan wato irin tankiya da ubangiji ya mabawa da nuni zuwa ga baiwar da Allah ya masa da kuma kiransa zuwa ga cewa kariya biye ma duniya da rudinta da Allah yake cewa ai hasabu Allah ya kadira alaihi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ai hasabu Allah ya rahu ahad Allah yake shi mutum wai yana ganin ba wanda ya isa da shi har yake wani cika baki yana cewa na kashe kudade masu yawa ahlaktu malan lubada na kashe kudi mai yawa Allah yake ai hasabu Allah ya rahu ahad wai mutum yana tsammanin cewa ba wanda ya ganshi ne abinda yake yi to shine sai Allah ya ce alam naj'al lahu aynan shi ma mutum din ai mun sanya masa idan da haka in yana ganin shi yana da idan gani muna da muna ganin sa alam naj'alhu aynain ashe ba mu sanya masa idanu biyu ba wa lisanan muka sanya masa halshe wa shafatayn muka sanya masa labba wa hadaynahu muka sanya masa muka bayyana masa annajdayn hanyoyi guda biyu hanya alheri ya santa hanya sharri ya santa fadin Allah da yake cewa alam naj'alhu aynain wannan ubangiji yana bayanin ni'ima ce da yayi ma bawan sa mutum wanda ga tanan a zahiri wanda Allah yake kiran dan adam zuwa ga gode wannan ni'ima da aka yi fada masa wannan magana kuma dan ya sani cewa in a matsayin shi shi na bawa yana gani to ubangiji madaukakin sarki ya fi shi cancanta ya zama cewa duk abin da ake yana gani kamar da wani da Allah yake cewa cikin sura Al-Baqarah ya'lamu kha'inatal a'yun kuma tukhfi sudur ubangiji madaukakin sarki ya san ido wanda yake da ha'inci kuma Allah ya san abin da ke cikin zuciya abubuwan da zukata suke koyewa haka kamar da Allah a wani waje cikin suratul infita mun karanta da yake cewa ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayi suratin ma sha'a rakkabak shaba dan adam wai wani irin ruɗu ka shiga da gururi game da al'amarin ubangijinka kana ganin kai wata tsiya ce Allah fa shi ya halice ka ya tsara kai da ka ganka dinnan Allah bi khalaqaka fa sawwaka fa adalaka ya daidaita halittarka fi ayi suratin ma sha'a rakkabak duk yadda ya ga dama haka zai tsara ka koyi ka dogo ko gajeri ko mai kiba ko ramanne ko lafiyayye ko lafi-lafi koyi ka mai hankali ko marar hankali duk yadda ya ga dama duk yadda Allah ya tsara halittar mutum bai isa ya canza yadda Allah ya shi fi ayi suratin ma sha'a rakkabak saboda haka ubangiji yake mana wannan tankiya don mu shiga taitayin mu irin wannan ayoyin suna nan da yawa da suke bayanin ƙarfin ƙudurar Allah wajen sarrafa halittarsa yadda ya ga dama da sa ta a cikin tsarin wato da ya so da makamantansu Allah ya ce qul huwallazi ansha'akum waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun cikin suratul mulk ka ce musu Allah ubangiji shine ansha'akum wanda ya kirkire ku waja'ala lakum as-sam'a ya sanya muku kunne wal absara ya sanya muku idan duna wal af'ida ya sanya muku zakata kalilan ma tashkuru amma kadan ne suke godewa Allah akan wannan ni'ima da Allah yake bayani Allah yake wa lisanan bayan idanu guda biyu kuma mun sanya masa halshe ba wato halshe wanda yake magana da shi harshe wanda yake cin abinci da shi al-imamu ibnu kasirin Allah ya gafarta masa da yazo kan wannan aya yake cewa lisanan yantiquhi Allah ya sanya wa dan adam harshe wanda da shi yake magana fa yu'abbiru amma fi dhamiri da wannan harshen yake iya furta abin da ke cikin zuciyarsa a gane me yake nufi wa shafatayn kuma Allah ya sanya wa dan adam leɓe guda biyu yasta'inu bihima 'alal kalam wanda yake amfani da su wajen magana su ba wa akli ta'ami yayi amfani da su wajen cin abinci wa jamalan liwajhihi wa fadhi sanan kuma su bashi kyakkyawar kama a fuskarsa da bakinsa ka kwatanta inda a ce mutum bai da ya sai kama da arjini ko irin kwarambal da a ce duka hakurin shi a fili su da wani zai samu larurar ya hadari leban shi ya cire ko ya samu konewa ya zama leban shi ya cire ko ya lalace za ka ga bai da kyan gani sannan kuma zai samu matsala wajen magana wasu kalmomi ba su dinga fita daidai ba wataƙila ya samu matsala wajen cin abinci da sauransu abubuwa da yawa da ɗan adam yake yi da neɓinsa wataƙila bai ma yi tunanin amfaninsu ba sai in ya rasa su haka nan Ibnul Qayyim a cikin littafin shi Miftahu Daris Sa'ada yake magana akan wannan falala da ɗan adam ya samu ta halittar baki da leɓe da Allah ya masa Ibnul Qayyim yake cewa wa shaqqa subhanahu lil abdil fama fi ahsani mawdi Allah ubangiji ya tsaga wa dan adam bakinsa a waje mafi dacewa waje mafi kyau wa aliyatihi wuri mafi dacewa wa auga fihi min almanafi sannan Allah ya sanya abubuwan amfani kala daban-daban a cikin bakin dan adam wal alat wa alatin zauq daga ciki shine Allah ya sanya mishi wani sinadari na gane dandano a cikin baki ne zaka saka wani abu ka gane mai zaki da mai daci da mai bauri da mai tsami kai ma baka sani ake kake ganewa da za a ce kai bayani ya me ke faruwa ka gane daci da zaki wata kila yan anatomy ce ko yan physiology ko su danyi nasu karamba ne amma su ma dai dan abin da Allah ya ba su ne ko za su faɗa su ce wani sinadari yake kaza ya kai sako kwakwalwa ko ya kai sako zuciya ko ya waye da waye amma dai automatically yanzu da abu ya shiga bakinka ko za ka ji kwakwalwarka ta fassara menene ɗanɗanansa ba tare da sai an taɓa wata na'ura ko an duba wani littafi ko wani screen ba kawai za ka ji ka gane in mara daɗi ne nan da za ka ce ba daɗi ko ka furzar da shi in mai daɗi ne za ka ji saƙon daɗin ya kai duk inda ya kamata ya kai wannan wata ni'ima ce da Allah ya maka wanda saboda girmanta ma baka ganewa wal kalam haka nan Allah ya baka damar yin magana magana ɗin da muke yi wane ne zai gane amfaninta sai wanda watakila ya samu matsalar da ya kasa yin magana kamar yadda Allah ya zarci annabi Zakariya ne ko lokacin da aka tsaya mai haihuwa aka ce ayatuka Allah tukalliman nasa salasata ayyamin salasa layali sawiya kwana uku ba za ka iya magana ba da haka za ka gane cewa matarka ta ɗauki ciki a wannan kwanaki ukun sai dai magana kurma illa ramza sai dai magana kurma ka duba ga yadda kurma ke shan wahala wajen a fahimce shi in ba ya samu ɗan ƙoshi kurma ko da ya yi magana kurma ba ka ma fahimci me yake nufi ka duba yadda ƙaramin yaro yake shan wahala kafin a fahimci me yake nufi ko mun gane yaro wanda ya fara koyon magana abu nawa zai faɗa iyayen shi basu gane wani abu sai dai fashe da kuka kawai ya haƙura to daga za ka gane ni'imar da Allah ya mana ta yin magana ɗin nan ba ƙaramin ni'ima ba ce wa alati fahm ibnu kayyim yake cewa kuma Allah ya sanya a cikin bakinka kayan aikin dandatsa abubuwa kayan niƙa haƙura wanda suka ke niƙa ƙashi da su ka niƙa rake ka niƙa abinci da komai da ka sa shi a bakinka zaka lallasa shi ya wuce lahiya wal qata ko kuma ka tsinka shi kana aika ya wanda ƙorinka da tsinka abubuwa kuka tauna su yace ma yubhirul uqula ajaib wanda waɗannan abubuwan suna sanya hankali ya tsaya ya tunani suna ruɗa hankalin mutum fa auda'ahu lisan su bayan kuma lamba din da haƙura sai kuma Allah ya sanya harshe a can ciki allazi huwa ahadu ayatihi dallati alaihi wanda shi harshe ɗaya daga cikin ayoyin Allah wanda suke da cewa lalle akwai mahalicci kamar yadda Allah yake ce mana fi anfusikum afala tubsirun ku tsaya ku kalli kanku ku gaida Allah yi ina fata jama'a muna gane malam mai wato tafsir shi kuma sai yake cewa wa min infitahi shafataini wa itbaqihima tatakayyafu aswatul hurufi allati yahsul biha al-ilm wal ma'rifa wa tasturanil fama wal asnan yace waɗannan laba da kake gani sakamakon buɗewarsu da haɗewarsu daga nan ake samun mabambantan sautuka wanda waɗannan sautuka mabambanta su suke samun maganar da mutum yake yi a fahimci me yake nufi wato yadda kake amfani da labbanka da harshe da sauran abin da ake ce ma a ada'ul nutuk ya ake ce musu vocal cavities ko abubuwan sauti ne ake ce musu da nahawun hausa Organs articulation, yan uwa. Organs of articulation, akwai rusa da ake gaya musu da Hausa, ina malama amma da yake nan mutum Hausa, bai zo ko? Ko, gawawun furisi, a shiga malam nan, gawawun furisi. Waɗannan gawawun da ake amfani da su, ai, su ne suke mammotsawa su kai su kawo, tun daga tantanin makwalato har zuwa leɓe ko? Jujjuyawansu da mammotsawansu shi ke ba da sauti mabambanta wanda bayan sautin nan suke haɗuwa su ba da kalmomi kalmomi kuma su ba da jumloli kuma su ba da ma'ana da haka ne duk abin da mutum yake faɗa ake gane me yake nufi wannan wata ni'ima ce da Allah ya yi mana a matsayin mu na dan adam da ya kamata ya zama wajibi mu gode mishi yace kuma daga waɗannan sautuka da suke bada ma'anoni daga nan ake iya samun ilimi daga nan ake iya fahimtar karatu daga nan ake iya duk wani abu da yake yanzu duk wannan abin da muke da suna karatu ai da baki ake amfani duk haka in zaka yi magana ne in zaka yi kasuwanci ne duk abin da zaka yi to da bakin nan dai ake yi shi ko wani abu da ke wakiltar bakin yace watas tiranil fama sannan kuma su suke yi ma bakin wato marfi su ne marfin baki da suke rufe shi wal asnan da haƙora wa hadha lisanu sai yace kaga harshen nan da kake ganin shi ya akudu biya da sahibihi ila aljannati aw ila an-nar zai iya daukan kai da kake da shi ya kai ka zuwa wuta ko aljanna wato amma dan shi na ni'ima wajibi ne kuma kai taka tsantsan kai ya je ya halakar da kai hadisai da yawa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo dan nuni kuma zuwa ga hadarin harshe dai da kuma zai iya halakar da mutum babu laifi a ishara zuwa ga wasu daga ciki akwai hadisin Mu'adh radiyallahu anhu wani yana cikin 40 hadisa hadisi ne mashhuri al-Imam at-Tirmidhi ya rawaito shi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam suna tafiya tare da Mu'adh dan Jabal Mu'adh yace aka zo daidaiwar waje sai naga abun hawana ya zo kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai nace ya manzo Allah ina so ka karantar da ni wani abu wanda zai mini amfani duniya da lahira wanda ba zan ƙara tambayan wani ba sai kai Annabi ya mai wasiya akan jin tsoron Allah akan tsaye da sallah akan kaza da kaza da kaza da kaza wasu yoyi masu amfani kwarai da gaske to kashe sai ya ce mishi ala adulluka shin bana gaya maka abinda yake shi yake malaki zalika kulli abinda shi ne kuma gaba ɗaya marfin waɗannan abubuwa yace kwarai ina so ka gaya maka sai Annabi ya ce mishi to kuffa alaika hadha ya ja harshen shi ya rike yace kaga wannan to kai hankali shi Ma'azu yace a ya manzo Allah yanzu nan za a dinga kama mu da abin da muke faɗi ne Annabi yace kai ko ina ganin ka ma kana da wayo Ma'azu ashe wayen ka ne kai nake tsammani ba ai wannan da kake ganin sa babu abin da zai sa ai ta kifa fusakun mutane a cikin wutar ranar alkiyama kamar shi yace da haka kake yayi harshe hakanan al-Imam at-Tirmidhi ha ila wurutu hadisi daga sahabi Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda Abu Sa'id yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza asbaha ibn adam kullun idan gari ya waye fa innal a'da'a kullaha dukkanin gabobin jikin dan adam tukaffiru lisana suna risnawa a gaban harshe suna roƙon shi taqulu suna cewa ittaqillah don Allah harshe muna gama ka da Allah ka ji tsoron Allah fina game da al'amarin mu in istaqamta istaqamna saboda kai ne jagoran mu idan ka zama akan hanya madaidaiciya kuma zamu zama akan hanya da madaidaiciya wa in wajadta fi wajadna in ko ka karkace shi kenan makarkace kullun gari ya waye sauran gabobin da ke jikin mutum sai sun zo gaban harshe sun rusuna suna roƙon shi Allah Annabi suna neman alfama cewa ya taimaka musu kada ya halakar da su saboda sanin kiyarsa wata rana sayyidina Umar dan Khattab a zamanin khalifancin sayyidina Abubakar Allah ya kara musu yadda gaba daya yace ya shiga gurin sayyidina Abubakar sai ya tarar da shi ya kama harshen shi yana ja yana ja haka man zai cutar da kansa kaman zai jiwa kansa rauni sai ya ce haba khalifan manzon Allah me kake yi kenan sai ya ce Umar ka rabu da ni kawai wannan da kake ganin shi ya ja mun jangon ba kadan ba inna hadha qad awrada li al-mawarida wannan harshen da kake ganin sa ya ja mun jangon ba kadan ba sai na Bakar yake wa kanshi wannan tankiyar sannan sai sai na Bakar ya ce ma Umar kuma naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana fadi yana cewa laysa shay'un min al-jasad illa wa yashku zarbal lisani ala hiddati yace babu wani abu na jikin gabar jikin jikin dan adam sai da ya zama yana kuka yana kuka da zangayin harshe da kaifinsa duk gabobi kullun suna cikin complain ba juran su cewa harshe yana ja mana matsala harshe yana ja mana fitina yace babu wata gaba jikin dan adam sai da zama tana kuka da harshe akan wannan hadisi al-Imam Abu Ya'la ne ya rawaito shi a cikin musnadinsa Dalimawa Bakar Ibn Sunni a cikin Amalul Yawmi wal Laila da Ibn Abi Dunya a cikin Kitabu Sams da Al-Baihaqi a littafin sa mai suna Shu'abul Iman kuma Sheikh Al-Albani ya inganta wannan riwaya a cikin As-Sahiha lamba hadisi na 535 hakanan akwai mashahurin hadisin da Imam Al-Bukhari da Muslim suka rawaito daga Abu Huraira wanda Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innar rajula ko innal abda a wata riwaya la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha lalle shi mutum yakan faɗi zancen da bai ma tsaya ya tantance ba Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake zai iya aukawa karkashin wutar jahannama sanadiyar wannan zancen Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misalin irin wannan zance a cikin hadisin al-Imam Tirmidhi da Abu Dawud wanda yake wasu mutane a cikin banu Isra'ila abokai guda biyu ustazai mutanen kirki masu kula da addini suna da wani aboki wanda yake wato shi kuma baya da kula da addini kamar su yana da sakaci da addinin su sai wannan mai sakaci da addini sai ya fadi ya mutu ɗaya daga cikin ustazan nan masu zafin kai ana ci mishi wani ya mutu sai ya ce shikenan ya tafi wuta kina rantsi da Allah ubangiji ba zai gafarta bai saboda wai ya mutu yana da sako ko yana da matsala ko kuma shi wannan yana ganin yafi shi kusa da Allah ai kasa mutane suna da wannan gangancin shiga tsakanin bayi da ubangijinsu ko kuma kawai mutum ya zama yana raba certificate na wuta da aljanna yana kai wanda ya ga dama wuta yana kai wanda ya ga dama aljanna wannan irin sakin bakin wanda mutane suna ganin ba komai bane ai suna ma da yancin su yi haka sai annabi ya ce sai ubangiji ya aiko da sako ga annabin wannan zamanin ya ce man zallazi ya ta'alla alayya wane ne wanda yake ɗaukan alwashi a madadina a wata riwayar ya ta'ala yake rantsuwa da abin da zai kashe shi cewa ni zan yi kaza ko ba zan yi kaza ba Allah ya ce to a gaya mishi wancan da yake cewa ba zai tsira ba to na tsiratar da shi shi kuma na ɓata aikin shi kaga kalma ce yanzu ƙwaya ɗaya ya faɗa bai lura da cewa za ta halakar da shi ko kuma ta halakar da shi haka kalmomi da dama da mutane suke faɗa a yanzu na izgili ga addini ko da sunan comedy ko da sunan fira ko da sunan magana a social media kuma makamantansu ba san haɗarin abin da suke faɗi ba mala'iku kuma sanan suna lissafawa ƴan siyasa ne ƴan duniya ne ƴan TikTok ne malamai ne kowaye ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid yana da kyau duk mutum magana da mutum zai dinga faɗi ya dinga lissafa me yake fitowa daga bakinsa wannan misali ne kawai na irin waɗannan hadisai da suke bayyana irin haɗarin da muke ciki idan ba mu bar harsunan mu a hankali ba Allah ya kyauta akan gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana aka ce aka bashi labari aka ce wata mata ta kasance tusallin laila wa tasumun nahara tana yawan azumi da rana kuma tana yawan sallah da daddare amma walakinnaha tu'bi jiranaha bi lisaniha amma tana cutar da makwabtanta da harshenta ana ga annabi wannan kai annabi ce hiya finnay da wuta ce me maimuna aikin ta tu'bi jiranaha bi lisaniha kaga hadarin harshen tana cutar da makwabtanta da maganganunta wato ba ta da kamun kai ba ta da kulawa da me take faɗa ta yi faɗa da wannan ta zagi wannan ta yi gulman wancan ta yi ashariya nan har makwabta ba su jin daɗinta amma fa ustazi ya ce mai sallah daddare mai azumi din rana wanda waɗannan ayyukan ya kamata su sata cikin manyan mutane ne tana cikin ƴan tata jafa junubun anil madaji ya da una rabbahum khawfan wa tama'a cikin dare kenan tana daga cikin masu azumi waɗanda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya faɗa cikin hadisin kudusi yake cewa babu wanda ya sallah da ba mai azumi sai Allah as-sawmu li wa ana ajzi bihi amma saboda wancan matsalar kai tsaye manzo Allah ya ce yar wuta ce sai aka ce kuma annabi ga kuma wata ita kuma abinda take yi kawai salolin farilla da azumin farilla amma kuma ba ta cutar da kowa da bakinta Nabi ya ce hiya fil janna hadisi a cikin sunan Tirmidhi da Abu Dawud Nabi ya ce yar aljanna ce so gara ka tsaya iya farillanka kawai amma ka kiyaye harshenka daga cutar da mutane ka kiyaye harshenka daga ashariya daga la'anta daga tsinuwa daga ƙarya daga ƙazafi daga cin zarafin mutane daga duk wani abu da zai zama zai dawo maka da matsala ka kiyaye ka daga wannan ka tsaya a iya ibadarka ta wajibi da ce kana yin duk wani aiki na mustahabi amma ko bakinka ba kan kafarka ba shi sa Ibn Rajab a cikin sharhin shi na littafin arba'un hadisa jami'u al-ulum wal-hikam yake cewa yana daga cikin abin ban mamaki zaka ga mutum zai iya tsare kansa daga munanan laifuffuka bai aikata su ba bai taba shan giya ba bai taba zina ba baya tata baya sata baya cin riba baya saba wa iyaye duk waɗannan yana yin sallah akan lokaci ci duk waɗannan laifuffuka zaka samu mutane da yawa sun iya kiyaye kansu daga laifuffuka amma sun kake kasa kiyaye harshen su daga cin zarafin musulmi ce duk karshe waɗannan duk za su iya waye gari cikin al-muflisu asararu na al-kiyam wanda suka zama bankrupt an kwace ladadakin su gaba daya an bai waɗancan da suke zagi Allah ka tsare ubangiji ya ce wa hadainahum najdain muka shiryatar da shi kuma muka nuna masa an-najdain an-najdu guda ɗaya kenan an-najdu ita ce hanya wacce take da hawa a jikinta take da tudu yake ce ma an-najd guda biyu an-najdain anan ana nufin mun nuna masa hanya alheri ya bi alheri mun nuna masa hanyar shari dan ya guje shi kamar da Allah ya ce inna hadaynahu as-sabeel imma shakiran wa imma kafura lalle mun nuna wa dan adam hanyoyi hanya wacce ke ta godewa ko kuma hanyar butulcewa dan ya santa ma'anan hadayna anan hadaynahu ba shiryatawa na wato shiryawa na hawa ta farki ne ko ba yana nufin shiri yana nufin bayani bayyana lahu wa arrafnahu tariqal huda wad dalal abinda ake nufi kenan ta hanyar aiko manzanni da saukar da tafai sannan ya zo kuma cewa an-najdain a wata fassara inna wahdainahu an-najdain yana nufin mun shiryatar da shi mun sa masa ilhamar ya kama nonon lafiyarsa ya sha an-najd wato abin da zai zama abin da zai tsiratar da mutum kaga kamar yadda ya fara a waccan waccan ayar inna hadainahu sabila kafin nan mun ci dan adam min nutfatin amshajin labtali ko min nutfatin amshajin labtali faja'allahu sami'an basira inna hadainahu sabila da ake bayanin dan adam da halittarsa to sai zama cikon zancen shine an sa masa ilhamar inna hadainahu sabil mun nuna masa hanyar da zai fito daga cikin mahaifarsa kamar da wani da yake cewa summa sabila yassara to da haka anan ba suka ce hadainahu inna wa hadainahu najdain da nufin kuma sai muka sa masa ilhamar ya kama nono ya sha an-najd anan wato nonon mahaifiyarsa an kira shi suna an-najd a matsayin abin da in babu shi ba zai rayu ba abin da zai tsiratar da shi Allah ya kimsa wa dan adam yana dan kankanin nan da aka haife shi da zaran an haife shi ana miƙa mishi nono ko sai ka bude baki ka kama shi wannan ilhama ce daga Ubangiji Allah ya shiryatar da shi wato ya tsara mai kwakwalwarsa ta karɓi saƙon buƙatarsa zuwa ga abinci yanzu ya fito duniya amma ya san buƙatarsa zuwa ga abincin kuma an miƙa masa abincin zai buɗe baki ya kama wannan fassara an samo ta daga wasu cikin magabata akwai Sa'id ibn Musayyib akwai Dhahhak da makamantansu suka ce an-najd huna min an-najda wa huwa al-ghawth li'anna hayata al-tifli wa rizqahu mabniyun alayhi suka ce an-najd anan shine wato agaji da yake samu na abinci daga nonon uwa domin rayuwarsa ta ta'allaka da wannan abincin a lokacin shine kawai zai tsiratar da shi to a lafazin al-hidaya da muka ce da Allah ya ce hadainahu za mu lura anan cewa ya mun ce ba wai shiryatawa hidayatu istiqamatin bane hidayatu irshadin kamar yadda Allah yace manzo sallallahu alaihi innaka latahdi ila siratin mustaqim, kai ne ba da shari'a ne, wato ne nuna wa mutane bayanin shari'a, amma Allah shine asalin ne ba da shari'a. To Allah yace innaka latahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. To haka annan ma zamu ga cewa lafazin hadainahu najdain yayi ta'adda ba da harafin jarra kamar yadda ihdinas sirata, to haka nan ma hadainahu najdain kamar yadda Allah yace wa amma samud fahadainahum, haka ya bambanta da inda aka ce ijtabahu wahadahu ila, ijtabahu wahadahu ila siratin, wani lokaci takan yi ta'adda kai tsaye wa amma samud fahadainahum wahadainahum najdain da ire-iren su. To in tayi wato ta'adda da harafin jarra ila, wani lokaci kuma ma ba da ila ba, kamar tana ta'adda da lamu, alhamdulillahi alladhi hadana li hadha, ba ce ila hadha ba cikin sautin Arab kenan ko. To abin da yake nufi wannan shine wato idan ya ta'adda da ila, shine Allah madaukakin sarki ya bada tawfiqin, ya nuna wa mutane tawfiqin. Idan kuma ta ta'adda kai tsaye, shine Allah ya bayanin abinda za a fahimta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani, sai a ce ya yi bayanin, ya ɗauko hannun mutane ya ɗaura a kan bayanin, ya nuna musu taufiƙin dalla-dalla, sai a sa da ila saboda ilsaki, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Idan ya zama bayanin ne kuma dunƙulalle na ɗabi'a da za ta ba mutum dama ya fahimta, to sai a zo da shi babu harafi, shine wahadainahu najdain inna hadainahu sabila, da kuma kullum abin da muke karantawa na addu'a ihdinas siratal mustaqim, Allah ka sa mu akan fitra dan gane tafarki madaidaici. Wannan duk malamin tafsiri sai kokarin su wannan zakura-zakulan akan waɗannan ayoyin, Allah ya saka musu da alkhairi. Allah yace falaqata hamal aqaba, falaqata hama mun fasara da fasara guda biyu ko, cewa ko dai a ce sai bai ƙetare hanya mai kyau ba, ko kuma a ce me ya hana ya ƙetare hanya mai kyau. Anan abinda Allah yake nuna ma bawa shine abinda yafi dacewa da kai ya kai bawan Allah, game da waɗannan ni'imomi na harshe da labba da idanduna da sauransu da dukiya da Allah ya baka, abinda ya dace da kai game da ita shine kayi ƙwazo wajen amfanuwa da su don neman lahirarka, shine al'aqaba. Al'aqaba wato hanya mai wahala ta farki, wanda a cikin shi akwai wahala, kuma aka ce kayi iqtihali, wato kayi ka afka ciki, ka shiga da duka ƙarfinka wajen neman lahira, ka guje wa kafirci, ka guje wa ɓarna, ka guje wa fasikanci, ka guje wa saƙo, ka guje wa al'adu, ka kama abin da zai amfane ka na imani da Allah da neman abin da zai tsirta da kana alƙiyama. Sai aka fara da cewa falaqata hama, ai fahalla tajawaza mashaqqatal akhirah, me yasa mutum ba zai kokari ya guje ma wahalar da ake sha a lahira bi imani, ta hanyar imani, wa infaqi malihi, da ce da dukiyarsa, fi wujuhil khair, wajen hanyoyin alkhairi, badalan min israfi, maimakon ya tabarna da dukiyar, au ihlakihi fi adawatil islam, ko kuma ya irin wancan abin da yace ahlaktu malan lubada, maimakon mutum ya halakar da dukiyarsa wajen barna ko wajen saɓon Allah, ne zai hana ya halakar da ita ya ciyar da ita wajen biyayyar Allah. Al-iqtiham kamar yadda muka faɗa shine ad-dukhulu fil asir, shiga cikin abu mai wahala, war ramyu bin nafsi bila rawiya, mutum ya afka da kanshi cikin wata, ya alkafara cikin wata badakala, shine iqtiham, kamar wanda zai dinko daga saman wuri mai tudu, ko wanda zai hau kan wani wuri mai tudu sannan kuma ya faɗa cikin kogi, yayi irin a baka tsuliya da suke cewa ɗin. To wannan shine al-iqtiham, wato mutum ya afka cikin wani abu wanda kasada ne to shi ne lahirin ba kasada bane shi yana da tabbas shine ma'anar al-iqtiham abinda ake nufi anan shine wato mutum ya fara ayyukan alkhairi waɗanda za su kai shi zuwa ga tsira ta hanyar amfani da dukiyar da aka ambata na halattu walal libala ta yi amfani da idan dunansa kai ya kalli abu sai wanda ya halasta ta yi amfani da lebansa da bakinsa kar ya ci sai halasta kada ya faɗa sai abin da ya halasta yayi karatu yayi tasbihi yayi ambaci Allah yayi istighfari da sauransu ya amfani da bakin nan sai ya aikata abin alkhairi ba abin sharri ba yace falaqata hamal aqaba wato ya fara mujahada da ransa da dukiyarsa wajen ciyarwa da neman tsira wasu malaman tafsiri kamar Ibn Umar Sayyidina Abdullahi ibn Umar Allah ya gafarta masa ya ƙara masa yardashi da mahaifinsa da kuma cikin tabi'ai Al-Hasan Al-Basri Allah ya gafarta masa suna cewa al-aqaba din nan jabalun fi jahannam wani dutse ne a cikin jahannama ana cewa mutum ne mai yahana wato kai tsalle ka tsallaka shi to wannan muka dauki fasara falakata hama wanda suka dauki zahirinta cewa fa'un ta isti'nafi lamun ta nafayu fala iqtahama aha ai bai tsallake ba bai tashi tsaye tsallaka ba wannan wanda suka dauki zahirinta ke wasu malamai kuma suka ce akwai alif da za a kaddara ta istifhami sai kuma ma'anar shi afalakata hama wannan shine abin da al-Imam al-Qurtubi ya karkata zuwa gare shi a tafsirin sa cewa ma'anar shi afalakata hamal aqaba to sai ya zama tambaya ce wai yanzu nan ba za ka yi kokarin tsallakawa ba tambaya da ma'anar mamaki tambaya da ma'anar inkari tambaya da ma'anar fadakarwa wanda za ka ce ma yaro ba za ka tashi daga nan ba ba za kana cewa ba ka amsa ba ne kana tuna mai cewa ya kamata ya tashi ba za ku kauce daga kan titi ba kai kana tuna musu ne cewa za a iya mutane a iya kaɗe su ko ka ce ma abokinka wai ba za ka je ɗaurin auren wani ba ne kana mamakin ba ka ga ya yi shiri ba tana ba da ma'anar mamaki da ma'anar tankiya da ma'anar inkari in aka kuma afala ɗin sai ya zama ma'anar shi afala anfaqa malahu fi iqtihamil aqaba yanzu nan wani attajiri ba zai ci da dukiyarsa don neman lahira ba yanzu nan wani ba zai amfani da bakinsa don ya samu lada a wurin Allah ba yanzu wani ba zai amfani da hankalinsa don ya wani duniya ba a nan akwai wata fa'ida game da tsarin zancen larabci da ya kamata mu kalla da Qur'ani ya kawo idan aka samu lamun nafi irin wannan ta zo fi'ili madi ya biyo bayanta iqtahama fi'ili madi a ɗabi'ar larabci to akwai wani maimai da ake ba a zuwa da shi haka zance tilo bauran zance sai an maimaita wani abu makamancinsa balarabe bai cewa kawai falaqtahama asali yin shiru sai dai faɗi irin yadda wasu ayoyi suka zo da shi misali kamar faɗin Allah innahu man ya'ati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam sai Allah ya ce mene la yamutu fiha wa la yahya kaji maimai din ba a ce la yamutu faqat ba sai da aka maimaita la yamutu fiha wa la yahya haka irin fala saddaqa wa la salla da irin irin fadin Allah madauki fala khawfun alaihim wa lahum yazun akwai su da yawa a cikin alqurani fala khawfun alaihim fa man ittaba'a hudaya fala khawfun alaihim wa lahum yazun bala man aslama wajhahu lillahi muslim fa inna lahu falahu ajru inda rabbi wala khawfun alaihim wala hum yahzanun akwai su da cikin alqur'ani to zaka ga haka suke zuwa da ri'i biyu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun fala saddaqa wala salla la yamutu fiha wala yahya amma anan sai aka ce kawai falaqta hamal aqaba da za a bi irin wannan salan to da sai a ninka wani abu wataƙila a ce falaqta hamal aqaba wala sta'adda lil akhirah misali inda ba qur'ani bane za a iya wannan takadirin da ka sai malamai suka kanin su zaƙulo me yasa anan alqur'ani bai yi wannan takadirin ba bai ninka korewar ba al-Imam al-Qurtubi da ila yau wa min qablihi ibn jarir a cikin tafsiran su sun yi kokari su warware wannan nukta din wannan magana ta fasaha Qurtubi yake cewa al-arabu la takadu
tufriduha fil kalam. Kaɗan ne inda zaka samu larabawa sun zo da lamun irin wannan na nafin kuma su sake ta ita kadai baya zuwa haka sai sun maimaitata innaha baqaratu la faridun wala bikru to sai ce amma anan ta zo ne fi misalul mudi hatta yukarriruha ma'a kalamin akhar sai sun maimaitata da wani zancen وإنما فعل ذلك ها هنا أما أن أنزو ذي إتباب ميمي يتش استغناء بجلالة آخر الكلام على معناه so da karshen maganar ya nuna ma'ana babu bukatar maimaitawa me karshen maganar shine wancan nan can na gaba fakku raqaba aw it'amu fi yawmin dhi masghaba wato abisa wanda suka kaddara afala abinda suke abinda zaka karanta shine afala tahamal aqaba wala fakkara qaba wala atama fi yawmin bi masgaba ashe ba zai kama aikin lahira gadangadan ba ashe ba zai enta wuya ba ashe ba zai ciyar da maraya ba to wannan sai wannan zancen da ya biyo baya sai ya wadatar daga sai an maimaita wato lamun din haka wadannan malamai suka ce Allah ya saka musu alkhairi da fatan muna fahimta ko sai Allah kuma yace wa ma adara kamal aqaba to me sanar shaida kai wannan wato Annabi sallallahu alaihi wasallama ake mukhataba da kuma mu al'ummarsa me ya sanar sheka abinda ake nufi da al'aqaba wato zagewa wajen neman lahira shan wahala dan neman lahira inna sil'atul lahi ghaliya al'amarin Allah yana da tsada wato wannan irin tambayar da ake yi ne dan fadakarwa kuma adaraka ma yawmiddi da irin kuma adaraka ma lailatul qadr da ire-iren su mun san su me ake nufi da al-aqaba ubangiji yace fakku raqaba wannan karatun ana karanta shi haka fakku wato da mubtada wanda yake abin nan ko kuma a ce khabarul mubtada'i mahzuf da idafa fakku raqabatin wannan shine qira'atul jumhur daga cikin mutanen Madina da Kufa da Sham in banda wanda suka canza karatun wasu guda mutum kamar uku akwai Ibn Kathir akwai Abu Amr akwai kuma cikin mutanen Kufa Kisai ko su ne suke karanta da fakka maimakon fakku da fi'ili madi fakka raqaba sai ya zama fakka akwai fa'ili boyayye raqabatan sai da maf'uli bihi haka wa at'ama fakku raqaba aw it'am sai ce aw at'ama suna karanta shi da wannan fataha din to idan suka yi wannan fatahar shi yake tafiya tare da wancan takdirin na lamu na takrarul lam da aka fara kamar yadda Ibn Jarir yake cewa na samu labarin cewa Abu Amr Ibn al-Ala dama malamin qira'a ne kuma babban malamin nahwu ne dama malaman qira'a na da dukan su malaman nahwu suke sai inda dukan su masana arabiya yanzu ne aka bambanci wanda yake qur'ani bai arabiya wanda yake arabiya bai qur'ani wannan wani bala'i ne na ƙarshen duniya Allah ya kyauta Abu Amr Ibn al-Ala kamar da Ibn Jarir ya faɗa cikin tafsirin sa yace na samu labarin yana cewa shi abinda yasa yake ya zabi qira'ar ya karanta fakka raqaba li anna ma'anahu fala fakka raqabatin wala at'ama suraka akwai la nafiya a wajen wanda take lazimtar abinda zai tafi da ita a siyakin zancanta a wajen shine wannan fi'ilin na madi fala fakka raqabatin kamar yadda aka ce fala falaqata hama to haka ma fala fakka raqabati da aka suna karanta da fakka raqaba da takdirin akwai lamun a wajen tanafi wallahu ala so da aka Ibn Jarir kashe ce duka wannan kirawoyi lafiyayyin kirawoyi ne abun karba idan ka karanta da fakku raqaba kai qira'ar sahabsu da sauransu sune jumhur idan ka karanta da fakka raqaba kai qira'ar su Kisai da Abu Amr da Ibn Kathir Allah ya gafarta musu gabaki din su idan aka karanta da wannan shine zai zama amma aka karanta da fakkaraka ba to ya zama tambayar ta zama tambaya ta ta'ajjubi tambayar amma adraka mal aqaba fakkaraka ba to ya zama tambaya ta ta'ajjubi idan aka karanta da idafa amma adraka mal aqaba fakkaraka ba ya zama tambaya ce anan kuma wato jumla ta bayan ta zama tafsiriya saboda kuma tambaya ta zama tambaya ce ta tambayi wato ta fadakar da mutum hankalinsa ya dawo kan abin da ake masa bayani cewa al'aqaba da aka ambata ka san me al'aqaba to ga bayaninta sai zama fakku raqaba da abin da ke bayan shi jumla ce tafsiriya ga wa ma'adraka mal aqaba wannan yanzu yana fada mana daya daga cikin abubuwan da idan kana yin su zaka samu tsirara alkiyamaki shine enta wiyan bawa kana da bawa yana karkashin ka kace ya zama da ko kuma ka sa kuɗi ka siyo shi kawai dan ka enta shi irin abin da sayyidina Abubakar ya dinga yi a farkon musulunci din ana wahalar su Bilal da su Zunnira da su Ammar ya dinga diban maku dan kuɗaɗe tun a lokacin an ce dirhami 50 dirhami 30 ba karamin kuɗi bane ba wannan kuɗaɗen haka yake iba yaje ba kafiran wasu kafaran ma su ce kai ba ma bukatar kuɗin nan wannan bawan tun da ma ya ba addinin mu me za mu yi shi amma dai bari mu a shi kuɗin dan mu rage waɗannan musulman karamta kalan arziki su sun goma cewa bawan ya mutu sai asarar shi saboda ya ki bin su ana ta nuna mishi gunki yana cewa ahad 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 to wannan abin da sai na bakare dinga yi da abin da sauran sahabbai suka dinga yi na yan tawiyayen bayi ɗaya daga cikin hanyoyin neman aljanna shi yasa al-imamu Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi ya rawaito hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta sahibi Abu Huraira Allah ya kara masa yadda nabi yake cewa man ataqa raqabatan mu'mina ataqa Allahu bi kulli irabin minha iraban minhu duk wanda ya enta wani rai na mu'mini ya fitar da shi daga bauta Allah zai enta duk wata gaba da ka enta daga mu'minin nan kai ma Allah zai enta gabarka daga wuta nabi yace hatta li ya'tiqal yada bil yadi Allah zai enta hannunka saboda yancin da hannun bawan nan ya samu war rijla bil rijli Allah zai enta kafarka daga wuta saboda yancin da ka bai wannan bawa wal farja bil farji Allah zai enta al'aurarka daga wuta saboda yancin al'aurar shi da kai da Abu Hurairah ya faɗi wannan karatun akwai jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Aliyu ibn Husaini wanda ake cewa Zainul Abidin radiyallahu anhu wa an abihi jikan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya zauna a wajen da yaji zakin wannan karatun sai ya ce Abu Hurairah kai Abu Hurairah ka tabbata annabi ne ga maka wannan ya ce kwarai kuwa kai sai ya ce dan shi je ka kira wani wani bawa ne yake da shi ne tsada ya ce je ka kira shi kira zo kai sai mishi je ka zama da kawai yayi aiki da hadisin nan take inda an ce mai annabi ne kaga su aka mutanen da su lan tanalu bira ta tubi ummi mata ibu ana fada kawai abin nan Abu Ayyub al-Ansari ya ce to na bada sadaka gona ta da nafi so a duniya gaba daya su aiki kawai suke su ba su iya su ta kabar bari ko su ta abin nan suna gida kai kamar kadangaru yadda muke din nan su kawai aiki ne eh kawai aiki ne nan take yace a kira mai shi yana zuwa ya ce mishi je ka ka zama da a wannan lafazi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man bana masjidan liyudkara Allah fihi bana Allah lahu baitan fil janna nabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya gina masallaci don a ambaci Allah wato ba dan alfahari ko dan yayi ko dan a sa sunan kakarsa ko dan a dinga cewa ai wani ne ya masallaci duk ba wannan bane manufar shi manufar shi kawai a shiga masallaci ai sallah ai zikiri a karanta alqur'ani ai nafila ai tahajjudi ai tafsiri ai komai nabi yace to wannan Allah zai gina mishi gida aljanna wannan kuma gina masallacin ko da a ce bulo ɗaya ka bada sadaka shine ma'anar cewa wanda ya gina wa Allah gida ko da kaman girman ɗakin tsuntsu wato zaman za a gina masallaci ko ya bada taimako kada kai a sa ido ko ana jiran wani alhaji birni ya gina sai ya zama shi ya zama cikin dhahaba ahli dufur bil ujur ya tafi da lada abinda ake so za a gina masallaci kowa ya kawo gudunmawarsa ko kawo gudunmawar kuɗi ko kayan aiki ko ruwa ko kuma ka zo ka yi aiki kamar ɗan kwanago a wajen da aka gina masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma yanzu ko mu ji sai mu koma gina kuma zaran masu yi akwai masallaci a nan garin wanda aka ce ko globe ya lalace to sai an buga wa mai kudin waya yana Lagos cewa ai ku da kudi za a sai kula su ba mai masallacin su sallah kawai suka iya da kuma report sun iya sallah da ba da report ka dage din ana aikin masallaci kai wani abu ka tandan malahiraka kuma kar mu ji maganar mutane yanzu yan boko saboda asara da ke cikin zakatun sai su dinga cewa ai masallaci su isa ka daina gina masallaci masallaci sun isa wai ga maka sun isa akwai inda hayyan babu masallaci wata kila sun yawa a cikin birane ne amma akwai wuraren da hayyan babu masallaci duk wanda yake tafe tafe ya san wannan zaka ji ka gaggari ga musulmai suna rayuwa amma ba su da befitting structure da za su sallah a ciki wannan ana ruwa ana damuna ba za su iya sallah ba wani babu kofofi tumaki da karnuka suna shiga suna musu fitsari da bayan gari a ciki to irin wannan me kun ka zo ka gina a gari din inda ake ta hayaniya suka yi yawa din sai ka tafi kauye ka je ka gina musu kauyen ku ne hanya ce ta bi da kai kai dai kai dan Allah yanzu ka duba ga jama'a saboda mutuwar zuciyar mu daga Kuwait da Iraki da Saudiya talakawa ne fa su ma irin mu fa suke yin gidauniya sai ko da kuna da ana gina masallatai a cikin garin mu da kauyen sai ga dace wannan wakafin su wane ne wakafin su wance ne mu kuma nan kuma ta masha Allah kai Larabawa nan suna san addini kai baka san addini kai baka san tsira to kai kokari din da ake harka addini irin wannan ya zama cewa kai ma kana da gudunmuwa a ciki annabi ya ce man ataqa nafsan muslimatan kanat fidyatan lahu min jahannam wanda duk ya yanta ran mumini to wannan ran nan mumini zai zama shine fansar bawa daga wuta wa man shaba shaybatan fil islami nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ya rayu a musulunci har ya furfura ko da kwaya daya ce kanat lahu nuran yawmal qiyam rana alqiyama za ta zama haske gare shi furfura baiwa ce sai annabi ya ce a girma masu ita hadisai jama'a da suka zo da nasushi da suka yi magana akan yan tabayi suna da yawa mu za mu ga cewa aikata sahabbai sun tayi sayyidina umar mun jila sayyidina bakar yayi dukkanin sahabbai sayyidina umar akan wani abu da ya taba yi da yake ganin kaman kuskure ne cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama yazo zai yi sallah magawar wannan munafiki ko dan sallu sayyidina umar shine dinga rike shi ce ya haba manzo Allah ya rai kai mai sallah yana ce mishi akhir anni ya umar nabi yana karace mishi karabar ne umar yana rike shi daga baya yace kai amma fa naiwa annabi gangancci ba da kanshi ya dinga fadan wannan yace tsawon rayuwar shi in ya tuna wannan gangancin kawai sai ya je kasuwa ya sayi bawa sai ya yanta yace ya Allah kafara kafara ya Allah nayi gangancci akan haka ya yanta bayi sun kusa 30 akan wannan kuskuren kwaya daya to haka suke duk wani abu da ya faru sai mutum ya ce bari sai bawa ya yanta saboda ya yanto kanshi daga wutan sannan shari'a ta zo mana da wasu ayyuka na ibada wanda tace a cikin su akwai kafara na yanta bawa kaman kisan kai ko kuma kana lil mu'minin an yaqtul mu'minan illa khata'an Allah ya ce wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqaba mu'mina haka aka zo da magana akan rantsuwa la ya'khudhukum Allahu billaghwi fi aymanikum walakin ya'khudhu ma aqattum al-aymana Allah yace fa kafaratu mini it'amu al-jusama asharati masakina min awsati ma tu'minuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba ya mutane da wani sai nan kuwa sai mutum yace kafara ta kama shi wai shi tsammanin shi ko kafara rantsuwa azumi to kaji kafara rantsuwa Allah yace fa kafaratu it'amu asharati masakin kafarar rantsuwa idan ka kullata zaka ci da talakawa guda goma au kisu min ausata mutum ya alku ko daga irin gamagarin abinci matsakaici au kiswatu ko ka dauki sitara set goma kai sadaka da su shine kafarar rantsuwa idan baka da kudin abinci ko baka da shi a kasa sai ka ji ka zabi set goma cikin kayan ka sai ka sadaka da su shine kafara duka ba a zo magana azumi au tahriru raqaba ko yan tawiya sai kuma ka ci minara ma sai in ka rasa duka wannan kuma lai jidda fasiyamu salasa ayyami sai in ka rasa abinda zaka ciyar ka rasa abinda zaka yi sadaka da shi na sutura babu wayan da zaka yanta sannan za a zo shine na talaka fitik matsiyaci fitik shine za a je ga magana azumi amma da wuciyar ba sai ga cewa wallahi ni ba na son yin azumin nan shi sa bazan kai da rantsuwa ta ba bazan iya azumi to azumi shine na ƙarshe ba shine abinda farko ake so kai ba ana so kai wani abu ne ka ga waɗancan waɗanda bayin Allah za su mura ciyarwa tufatarwa yanta wuya duka ibada ce da zaka yi Allah ya baka ladan kuma bayan shi sumura zuwa ki su kai to zaka masu yawan rantsuwa su san wannan shi za Allah ya ce wa fa zu aymanuku ku dinga alkinta rantsuwa ku amma yanzu kwaye rantsuwa sai ya ce ko shi ka fara shi ka dauka azumi ne kadai kwaye ku a'a azumi shine option na karshe adna almuhimu dai anan an ce wato daga ciki akwai tahriru raqaba haka wajen zihari ko idan mutum ya mata shi zihari daga ci aka ce fa tahriru raqaba tun min kabli ayyata masa aka ce ayi tahriru raqaba shi ma kafin a koma a ci gaba da tarewa so raka yanta bawa muhimmiyar ibada ce a cikin musulunci gaba to abin takeici yanzu babu bayin turawa sun ce yanta yanta duka bayin duniya haka suka ce tun sanda aka fara ba kasashe yanci babu bayi musulunci ya zuwa tara ana cutar da bayi ne cutarwa mummuna ana mai da su kamar dabbobi saboda haka yazo da wannan mu'amala cewa koda suna cikin bauta a rayu da su rayuwa ta mutuntawa in an ga suna da imani fa katibuhum in alimtum fihim na fihim khaira a musu mukataba in an yi wani laifi a ce to ai amfani da wannan laifin a yanta su ya zama kafara sannan aka faɗi falala kuma yanta su haka babu sididi babu sadada duk dan a rage yawan su ko ba a yi mutum karfa karfa akan dukiyarsa ba domin dukiya ce wannan shine abinda wasu ce kawo na daidaituwa su kuma tura ko suka ce sam ba su yarda da bauta da Allah ya halasta ba suka ce sun yanta kowa sannan suka kawo tasu nau'in bautan shine wannan da muke ciki yanzu neo-colonialism duka mu bayan turawa ne shugabanninmu sai abin da turawa suka musu wahayi suke ai duk mun sani ko kaga sun kawo mana tasu bautan amma kuma suna yi wa mutane gori cewa su suka hana bauta a duniya sun hana bautawa Allah sun hana bautar da Allah ya halastar da mutane su samu wato na ƙasa da su domin kuma litakhidha ba'dukum ba'dan sukhriya Allah ne ya faɗi wannan sannan sai suka kawo nasu bautar amma wasu malamai a wannan zamanin suna ganin cewa wannan ayoyi za a iya ci gaba da cin muriyarsa ta wata fuska kamar ta wata fuska kamar ta fuskar mutanen da suke gidan yari su ma kamar bayi suke a hannun gwamnati to idan akwai wanda muke ganin za mu iya yanta shi bashi ne ake bin sa ko wani karamin laifi wani kawai rigima ce ta hada shi da matarsa ko da surukansa ko da makwabcinsa ko da mai gidanshi wani ma wani tsautsayi ne kawai a kama shi a inda ake yin wani laifi kwanaki na ga wani yaro da aka ce wai wuce zai yi kawai masu mota sun tsaya a nan Zaria kawai wai ƴan sanda suna fasuwa ko suka kama shi shi kuma ya ta wanda ko daga Sokoto ko daga ina ne wasu ilawoyi suka je cikin gidan yaron nan suka fito da su abin ban tausayi aka kama shi shikenan sai dai shekaru uku a gidan yarin nan na Zaria in ka gidan da ga cases iri daban-daban masu ban tsoro daban takeici malam muna fira da ƴan gidan yari na malam Abdullahi za su ba ku labarin yadda abun su to ya kamata a ce musulmi su dauki wannan a matsayin hanyar fakku raqaba sai mu tara kuɗi mu samu lauyoyi da masana shari'a su je gidan yari a matsayin mu na kwamitin masallaci ko mutum anguwa ko ta kungiya ta ci gaban anguwa sai mu je mu ƴanto waɗannan mutanen da ba masu laifin bane asalin masu laifi a basu a gidan yari shi yafi musu yau wanda da gaske ɗan fashi ne barayi ne ɗan iska ne a basu kawai ba su da wani amfani a cikin mutane amma wanda tsautsayi ya kashi sai a je a ceto shi haka nan wanda yake bashi walgarimi na mutum bashi ya karya shi har bai iya fitowa ko bai iya magana ko yana ta ƙarya kuma da Annabi yake cewa da Aisha ta ce mishi kana yawaita addu'a akan neman tsari daga bashi sai saboda bashi idan mutum ya ci sai ya dinga yin ƙarya idan ga alƙawari yana karyawa to ba sai a dinga ɗauka shi ma sai a biya masa ga kuma wannan bala'i na kidnappers kidnappers yanzu sun addabi mutane jama'a ba birni babu ƙauye ba dare ba rana akwai hanyoyin da rana tsaka ba abin su idan suka kama ɗan uwanmu haka za mu zo mu sake tara kuɗi muna tarawa muna Allah ya samu je mu kwato shi shi ma yana cikin fakkon raqaba domin yanzu ya zama asir a hannunsu ya zama bawa a hannunsu da ire-iren waɗannan malamai suna ganin cewa za a yi amfani da waɗannan damammaki a ci gaba da cin muriyar waɗannan ayoyi don ba za su zama ba su da relevance a rayuwarmu ba saboda ya babu bayi a tsakankaninmu za a ganin bari mu saurara a nan duk ciya kure sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah sai mu tashi fadar Allah au it'amu fi yawmin zi muslima wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi